أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما سسر رمو لكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatoyin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 6 ga watan Jumada akhir na shekara ta 1443 bayan ranar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 8 ga watan Janairu na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da Shehu malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jallimo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda ko da yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akan makallan. Sai a sallama ga masu kallon.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da yau kai tsaye zamu je ga tambayoyin da kuka aiko, inda zamu fara da tambayar da take cewa malam tambaye sai ita ce mutum ne ya rantsuwa akan saban Allah daga baya kuma sai ya samu wa'azi ko kuma dai yayin nadama, to malam yaya ka fara su za ta kasance? Sai tambaya ta biyu wadda ita ma take da alaka da wannan da yake cewa idan mutum ya rantsuwa bai cika ba, wani zai iya yi masa wannan kafarar ko kuma ya yi masa wani bangare shi ma ya yi wani bangaren?
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutumin da yayi rantsuwa akan zai yi wani abu na laifi kuma daga baya ji wa'azi ya fasa, wanda kuma yin hakan shine daidai, zai yi kafarar wannan rantsuwar da yayi, kuma bai halatta ya aikata wannan abin da yayi niyyar aikatawa ba. Kamar bakance ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi. Wanda duk yayi bakancin zai yi wa Allah biyayya, to yayi masa biyayyar. Wanda kuma yayi bakancin zai saba wa Allah, to kada ya saba masa. Saboda haka duk mutumin da ya rantsuwa akan aikata laifi sai kuma ya gane ko ya ji wa'azi, to dole ya fasa aikata wannan laifin, sannan kuma sai ya kankare wannan wannan rantsuwar da ya ta hanyar kafara, kafarar rantsuwa. Saboda haka zai yi kafara ta rantsuwa. Kafarar rantsuwa shine kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce, fa itamu 10 masakina min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Wato mutum zai yanta baiwa, zai ciyar da miskinai 10 ko ya tufatar da su, ko kuma ya yanta baiwa ko bawa idan bai samu ba, kuma sai ya azumin kwana 3. Wannan ita ce kafarar rantsuwa. Saboda haka duk mutumin da ya rantsuwa bai cika abin da ya rantsa a kansa ba, to wannan zai yi kafara kamar yadda ta zo a cikin wannan ayar. A tambaya ta biyu ita kafara, wato in ya zanto kamar azumi zai yi, to babu wani wanda zai masa azumi, shi zai yi da kansa. Shi zai yi da kansa domin shi ne yayi rantsuwar, saboda haka shi ne mai yin kafarar da kansa. In ya zanto kamar yan tabaiwa ne ko ciyarwa ko tufatarwa zai yi, to babu laifi dan wani ya taimaka masa da abin da zai yi kafarar da shi, dan wani ya ba shi abincin da zai bayar a matsayin kafara, ko ya ba shi tufafin da zai bayar na mutum 10 a matsayin kafara, wannan duk babu laifi. Ko ya yi wasu wani bangare ai masa, wannan duk babu laifi. Amma shi azumin shi zai yi da kansa, babu wani ya taya shi yayi ko su kasu su uku ko waye ɗaya ɗaya, shikenan an biya. A'a, shi zai yi da kansa, ba wanda yake dauke masa wannan.
To sai shi kuma ne yake cewa malam kungiya ce, shi kuma yana cikin wannan kungiyar, to sai ake bada bashi. To amma idan aka baiwa mutum bashin zai mayar yadda aka bashi, sai dai ribar da aka samu ta hanyar wannan bashin za a kasa ta gida uku, kashi biyu na shi wanda aka ba bashin, kashi ɗaya kuma na wannan kungiyar. Shi ne yake tambaya menene hukuncin haka?
Wannan baya halatta. Wato an gudu ba a tsira ba, an ki cin kare an ci dila. wannan kudi da za a karba ko kuma riba da za a karba ita ce ribar saboda shi bashi idan ka bayar da shi babu maganar ka amfana da wannan abin da ka bayar da shi bashi indai ba mutun ne shi a karan kansa ya ga dama ya baka ba amma kai ka sharɗanta masa wani abu akan wannan bashin da ka bashi ko mai ko wani irin sharadi zaka yi masa to wannan ya zanto riba ne ko da kuwa wani abu ne na dan amfani kankani kace zaka ba mutum bashi amma zai ara maka abin hawan sa misali zaka je unguwa ka dawo to wannan abin da ka karba ka hawo riba sunan sa saboda dukkan rancen da za a amfana da abin da aka bayar da dalilin sa duk rancen da za a amfana a sanadiyar sa to wannan riba ce saboda haka wannan abin da kuka sharɗanta da cewa in yayi kasuwanci ya ci riba zai ba ku kaso 1/3 na ribar da ya samu wannan riba sunanta ba riba ba saboda haka koda ba ku karba akan uwar kudi ba ai kun karba a cikin riba wannan sunanta riba akwai abin da ake cewa abin nan mudaraba wato ku hadu ku yi kasuwanci da dukiya mutun da wani da dukiya wani kuma da ƙwarewarsa ta kasuwa su hada gwiwa su yi wani abu na kasuwanci dan su raba ribar a tsakanin su wannan babu laifi amma ita ba bashi bane saboda inda a ce wani abu zai samu na asara to kowa zai dauki wannan asara mai dukiya zai dauki asara haka nan shi ma wanda yake mai sana'ar zai dauki asara amma shi bashi ba mun ga na daukan asara mutun ka bashi bashi kudin da ka bayar ya salwanta bashin da yana nan kansa duk sanda aka nema dole ya biya wannan bashin saboda shi bashi ya sha bamban da mudaraba inda cewa kun ba da kudin da ai kasuwanci a juya to babu laifi ku sharɗanta cewa in ya samu riba ga abin da za a raba shi ya dauka so kaza ku dauka so kaza to amma a irin wannan ba sunan shi bashi ba idan wani abu ya shafi uwar kudin babu maganar cewa sai ya biya ku wannan tunda daman can kun amince ne kuka bashi sai dai idan an fahimci cewa akwai wani ganganci ta fuskar ta bangaren sa to wannan dalilin gangancin ne zai sa ya dawo da wannan kudi
to sai sakon Abdulkarim daga Jos shi kuma yake cewa mallan ya inganta cewa idan mutun yana neman wata biyan bukata a wurin Allah ya tashi cikin dare ya salla raka'a biyu a cikin sujjada karshe karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin su 41 sannan ya roki Allah duk bukatar sa cikin sujjadar
babu wannan wannan yin wannan bid'a ce ba a kuma kusantar Allah subhanahu wataala da aikin bid'a ko a ce za a nemi taimakon sa amma ta hanyar bid'a abinda aka sani mutumin da yake bukata gurin Allah zai iya yin ibada ya yi tawassuli da ita zai iya tashi cikin dare yayin sallar nafilu kuma yayin addu'a ko a cikin sallar tashi ko kuma bayan ya gama sallar yayin addu'a yayin tawassuli da wannan ibadar da yayin Allah biya masa bukatar sa wannan duk ya halatta amma ya sharɗanta cewa ga abin da zai fada kuma a sujjada sannan ga adadi wannan ba shi da asali babu inda aka same shi a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko a aikin magabata saboda haka ba a neman taimakon Allah subhanahu wataala ta hanyar da bai sharanta ba ta hanyar bid'a saboda ka mutumin da yake da bukata ya bi hanyar da ta dace watul buyuta min abwabiha la cha ku zo wa gidaje ta kofofin su kada ku ce za ku biyo ta wata hanyar daban ku ce kuma kuna son ku samu biyan bukata ta haka bukata ba ta biyuwa ta haka kuma har Allah ya biya mutum bukata ta haka to ta lalace wato yana masa ta lalani randa ya kama shi ba zai ji da dadi ba
to sai mai wannan tambayar shi kuma Abdulsalam Samar Zari yake cewa menene ingancin hadisin da ya nuna cewa Allah subhanahu wataala zai karanta alqur'ani ga yan aljanna ranar alkiyama
duka hadisan da suka zo akan wannan hadisai ne wanda ba su inganta ba akwai hadisai da aka ruwaito na cewa Allah subhanahu wataala zai karanta alqur'ani waɗannan hadisai duka ba su inganta ba akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Anas ibn Malik akwai hadisin Buraida Abdullah ibn Buraida wanda dukan su ba su inganta ba wani hadisin yana cewa Allah subhanahu wataala ya karanta Taha da Yasin tun gabanin halittar Annabi Adam da shekara 2000 sannan mala'iku da suka ji wannan karatu suka ce waɗanda duk al'ummar da suka aka saukar musu da wannan surori sun rabauta al'ummar da suke karanta wannan sun rabauta da sauran abinda hadisin ya ambata wannan bai inganta ba hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske akwai hadisin Buraida da hadisin Anas ibn Malik da yake fadar cewa Allah subhanahu wataala zai karanta wa ɗan aljanna alqur'ani sai su ji kamar ma basu taba jin sa ba sai a lokacin. To duk waɗannan hadisai ne masu rauni wanda basu inganta ba.
To sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa mallam yana neman ƙarin bayani kan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya nemi a bashi ko kuma a zabe shi a mulki Allah ba zai shiga cikin lamarin sa ba.
Akwai hadisi na Abdurrahman Samura ibn Abdurrahman yana cikin Sahih Bukhari da Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tasalil imara فإنك إن أعطيتها بغير سؤال وإنت عليها وإن أعطيتها بغير مسألة وإنت عليها وإن أعطيتها بمسألة وكلت إليها. النبي يقول ده شيء يا عبد الرحمن كذا كشيء ذكرني مي شو جبنشي ممكن ما واتون أكباك باتر كذا ما به سي الله سبحانه وتعالى تبا كامك أكن أبينك أكن ولا مك أمكم كذا ما aka baka to sai Allah subhanahu wataala ya barka da wannan shugabancin ka sanya zakai da shi. Wato shi a shar'ance shugabanci ba abin zakewa ne ana neman shi ido rufa ba, saboda shugabanci nauyi ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa amana ce a nan duniya kuma nadama ce a lahira. Shugabanci al-imaratu amanatun fi dunya wa nadamatun wa khasaratun fi al-akhirah. Nadama ce a nan duniya sannan a lahira kuma asara ce sai wanda ya rike wannan shugabanci da haƙƙinsa ya sauke nauyin da yake kansa. To kaga kuma wannan abu ne da ba kowa ne yake samun dace a kansa ba. Nadama ce domin mutum zai zo da na sani yayin da ya samu kanshi cikin wani rintsi, ya samu kanshi cikin wata wahala akan sha'anin shugabanci, zai dawo shi da kansa yana nadama da ya sani da bai nema ba. Haka nan a lahira kuma idan bai tsaya da hukunci, wato da tsaya da adalci ba wajen aiwatar da wannan amanar, kuma zai zo ya hasara a lahira, hasarar da ba za ta zai iya mai gurbinta ba. Saboda haka ba a son mutum ya zake wajen neman shugabanci. Sannan galibi duk wanda zai zake ya dage cewa shi sai ya zama shugaba a cikin al'umma, to sau tari za ka samu yana da wata maslaha tashi ta kansa da yake son ya cimma ƙarƙashin wannan shugabanci. To in aka bashi shugabanci zai kokari ya zai biya wa kansa bukata ne. Wannan shine dalilin dagewarsa da datsewarsa. Ko kuma a'a bai san shugabancin kansa ba. Wato yana zaton cewa wani abu ne da za a samu a ci dadi a more, saboda haka yake nema. Sai lokacin da abin ya zo hannunsa kuma ya rasta inda zai bullo al'amarin. Inda shugabanci akan iya neman sa in ya zanto a mutumin da ainihin ya cancanci ya zama shugaba, babu wani sai shi a wurin, kuma ya ga alama cewa za a miƙa wannan shugabanci zuwa ga wani wanda bai cancanta ba, to sai ya bayyana kansa domin ya karɓi wannan shugabancin, ya kare mutuncin al'umma, ya kuma tsayar da adalci a cikin su, kamar yadda Annabi Yusuf alaihis salam yayi lokacin da ya nemi shugabanci. Lokaci ne da su kansu shugabannin suna neman ya za su yi da matsalar da take gaban su, domin lokaci ne da za a fuskanci wato shekaru na fari masu tsanani, kusan shekara 7 za a ana fari. To a wannan lokacin mutum ma aka ce shugaba ne, to an dora masa wani nauyi ne, domin mutane duka za su zuru masa ido, kuma kowa zai yiwo kansa, za a yiwo cha a kansa, kowa yana neman lalle ya samu masa mafita. Saboda haka a lokacin da Annabi Yusuf alayhis salam ya ce ij'alni ala khaza'inil ard inni hakimun alim, ka sanya ni akan kula da taskokin abinnan taskokin ƙasa, wato ka bani rukon minista na tattalin arziki. A wannan lokaci ne da babu arzikin ƙasa, ko kuma ana fuskantar wata matsala ne, saboda haka ya karbi wannan shugabanci domin ya ceto mutane. So haka irin wannan yanayi an halatta, ya halatta mutum idan ya ga cewa akwai buƙatar irinsa a cikin wannan harka, kuma ya kula cewa duk waɗanda ake ta ƙoƙarin ɗora ma wannan nauyi ba waɗanda za su iya ba ne, to abu shakka babu laifi dan a lokacin ya nema. Amma in ba haka ba, to zai zo yi da na sani a duniya kuma a lahira ya gamu da hasara, domin zai kasa sauke nauyin da yake kansa. sannan wancan hadisi na Abdulrahman ibn Samura yace zai zamo masa za a taimaka masa in har shi ya nema, in kuma ba shi ya nema ba Allah sai ya taimaka masa.
To sai shi kuma wanda yake cewa menene mahanga ko kuma halacci na addinin musulunci akan kaso 10 da gwamnati ko mahukunta ke karba ko cirewa wajen bada kwangilar ayyuka a gwamnatance.
To in a rubuce yake a cikin tsarin gudanar da aikin gwamnati zai zama ladan su ne in a rubuce yake wato an yi wannan tanadin, akwai wannan provision din a cikin doka cewa duk gwamnati da ya bada aiki yana da dama a bashi kaso 10 cikin 100 na abin da ya bayar. In ya zanto wannan doka ce shikenan ya halatta karba. Amma ya zanto ba doka ba ce, rashawa ce, cin hanci ne, ta yadda zai karbi wannan wanda zai karbarsa da wannan zai hana shi kuma ya sa ido akan aikin da za a yi. Zai hana shi ya tsaya ya ga ya nemi waɗanda za su yi aikin nan yadda ya kamata ko ku su yi aikin nan da farashi mai kyau. Domin idan ya zanto yana da kaso 10 cikin duk abin da aka tsadance kuma ba doka ce ta faɗa ba, to kaga duk wata kwangila zai so ta yi tsada sosai saboda kaso 10 sa zai karu. Idan aka ce za a yi abu 1000 wanda zai ce zai yi shi a 150, wanda zai ce zai yi shi a 200, kaga ba zai karbi na dan 150 ba, ko kuma wanda ce zai a 200, wanda ce zai a 400, sai ya karbi mai 400 din saboda kasansa 10 zai zama yafi yawa idan ya karbi mai farashi da yawa, ko da ko abin ba zai kai haka ba. To kaga anan rashin gaskiya ta shigo, saboda haka a dukiyar al'umma takan zama halal ga shugaba yayin da ya zanto a dokance an yarje masa wani abu ne da aka yarjeje ne akan cewa a cikin ladan ayyukan da zake yi da kula da aiki da yake yi a bashi kaza, to wannan babu laifi. Amma in ba haka ba to zai zama rashawa ce, cin hanci ne, cin hanci kuma yana da hatsari kwarai da gaske a rayuwar dan adam musulmi.
To shi kuma yake cewa mallan mace ce mijinta ya sake ta bata gama idda bai ci ya mayar da ita, sai ta ce ita kuma ba za ta koma ba sai dai akai gawarta gidan, shi kuma sai ya ce ya hakura ba zai kara mata maganar ba inda ya yayo. To shine take cewa yake cewa mallan yanzu ya matsayin wannan matar ta za ta ci gaba da idda ne ko kuwa tana da auren su akan tare?
To ai ita idda ana yin ta ne idan ya zanto an yi saki, amma idan ya zanto an yi komai kuma ta dawo matarsa magana ta ci gaba da idda ba ta so ba sai idan ya kuma sakin ta. Don haka da yace ya dawo da ita, ta dawo ba wai da yardarta, ita dawo da mace cikin igiyar aure ba wai da yardarta ba, sai da yardarta ba, ba sai da yardar iyayenta ba. Wannan haƙƙi ne Ubangiji subhanahu wataala ya danka a hannun miji cewa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha, Allah ce mazajensu suke ahaqqu, su suke da haƙƙin su dawo da matansu in matukar dai suna nufin islahan, wato gyara zamantakewa. Saboda haka haƙƙin da kome yana hannun maza, yana hannun maza. Idan mace mijinta ce ya dawo da ita ta ga ba za ta iya komawa ba, to anan sai ta nemi hanyar da za a raba su, ko dai a neme shi ya sake ta saboda ba ta yadda da shi ba, ko kuma in akwai wani abu da yake mata na cutarwa tana iya zuwa gaban alkali ta yi bayanin abubuwan da yake mata na cutar da ita, alkali kuma yana iya duba wannan shi kuma ya hukunci gwargwadon yadda ya fahimci lamarin. Shi ne ma'anar in aradu islaha, ma'ana idan aka fahimci miji ya dawo da matarsa don ya cutar da ita, to wannan ana iya shiga wajen a tirsasa shi dole ya sake ta in har ba zai gyara zamantakewar shi da ita ba. Amma ba wai kawai ita ta hukunta wa kanta cewa ita ba za ta koma ba, ita ce ba za ta koma ba, to ko shekara nawa za ta zauna a gidansu tana nan a matarsa ce, matukar ba shi ya sake ta ba, ba kuma a kotu aka je aka yi hukunci aka zartar da hukuncin saki ba, tana nan a matarsa. Sau haka babu magana ta ci gaba da idda, kuma har ta kuskura ta yi aure haka, to ba aure ta yi ba. Wannan mijin da ya aure ta yana zaune da wata mata ne ta wani ba ta shi ba, saboda haka akwai hadari cikin wannan kware da gaske.
To sai shi kuma ne yake cewa menene hukuncin limamin da ke karanta aya daya a sallah sai ya ruku?
Ubangiji subhanahu wataala ya ce faqra'u ma tayassara min alquran, ku karanta abin da ya sauka daga alqurani. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ubadah ibn Sabit Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yana cewa la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab, babu salla ga wanda bai karanta Fatiha ba. A hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'u bi fatihati al-kitab wa ma tayassara min al-Qur'an, ku karanta Fatiha sannan ku karanta abin da ya sauka na al-Qur'ani a hadisin al-musi'i salati, mutumin da ya salla gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba, Annabi ya koyar da shi salla, ya ce da shi ya karanta Fatiha sannan kuma thumma yaqra bima sha, sannan kuma ya karanta abin da ya ga dama na al-Qur'ani bayan Fatiha. Saboda haka idan mutum ya karanci Fatiha, wannan Fatiha wajibi ce a kowace salla, kowace raka'a, kowace salla. Babu sallar da babu Fatiha, babu salla idan ba a babu Fatiha a ciki. So kowace raka'a dole a yi mata Fatiha, sawa'un salla ce ta farilla ko salla ta nafila. Wannan rukuni ne daga cikin rukunan salla, karatun Fatiha. Sannan bayan karatun Fatiha, abin da ya karu na karanta sura, wannan kuma sunna ko mustahabbi, ga ce mustahabbi ne. Shi kuma yana iya tabbata da karanta sura cikakkiya ko kuma da karanta wani bangare na sura ko kuma aya cikakkiya, aya da take kira ma'ana. Wasu daga cikin malamai sun yi magana cewa aya dudda in ka karanta ta ba za ta baka cikakkiyar ma'ana ba, to ba halatta zanto ka karanta ta a matsayin ka karanta wani abu da ya sauka daga Al-Qur'ani. Misali mutum kawai karanta mudhammatan, mudhammatan wannan sifa ce ta aljanna guda biyu da Allah ya faɗa, yace koraye ne shar guda biyu. To amma kawai mutum yace koraye ne shar, ai baka faɗi wata jumla mai ma'ana ba. Mutum da zai ji koraye ba zai gane korayen meye ba. To ba sai ka karanta sura, wato ayoyin da suke gabaninta, sannan ne ma'ana za ta zama cikakkiya. Ko mutum yazo ya karanta thumma nazar cikin suratu Abbas, yace thumma nazar, sannan ya sake nazari. To me waye shi wannan nazari yayi? Duk anan jumla ce wacce ba ta ma'anarta ba ta cika ba sai tare da ayoyin da suka gabace ta. To irin wannan ɗalibai sun ce makaruhi ne mutum ya karanta irin waɗannan ayoyi ne cikakku a lissafin aya, amma ko ma'anonin su ba su cika ba sai tare da ayoyin da suka gabace su ko wanda za su zo nan gaba. Amma idan zai karanta aya cikakkiya, kamar ya karanta ayatul kursiyu misali, kaga ya karanta aya cikakkiya, babu laifi. Ko ya karanta ayatul daini, ayar bashi shafi guda ce, abin nan karanta farko har zuwa ƙarshe shafi guda ne a mushafi na Madina da muke karatu da shi, abin nan a gidajenmu. To kaga wannan aya ce cikakkiya, dan mutum ya karanta ta, ya karanta abin da ya sauka na Al-Qur'ani. Saboda haka ya halatta liman ya karanta aya ɗaya, amma ta zanto aya ce cikakkiya bayan karanta suratul Fatiha. Ba kada ya karanta ayar da ma'anarta ba za ta cika ba sai tare da ayoyin da suka gabace ta ko wanda za su zo gabanta.
To wanda shi kuma yake cewa malam, menene hukuncin cin naman mage da kuma dila a musulunci?
To dukkan dabbar da take da fiƙa, wato take da haƙoran farauta, wato take da fiƙoƙi guda biyu, to nan ba a cin namanta. Annabi sallallahu alaihi wasallam na ha an akli an akli kulli dhinabin min as-siba, dukkan dabbar da take kai hari ta yi farauta da nab, wato haƙoranta guda biyu, fiƙoƙinta guda biyu, wanda ba a cin abin nan ɗinta. Mage tana da nab, tana da anyab, tana da fiƙoƙi wanda kuma da su take cafar abin farautar ta. To wanda tana shiga, ta shiga cikin aklin dhinabin min as-siba, don haka cin ta baya halatta, kuma baya halatta kashe ta ma haka. Kaso ba ya halatta kashe ta, kaga ba ka halatta cin ta ba. Thalab, malamai sun sabani akan thalab, wato dila yana da nap, yana da fiƙoƙi, waɗanda suka dubi fiƙoƙinsa suka riskar da shi da sauran dabbobi masu fiƙoƙi kamar su zaki, su damusa, waɗanda suke farauta da fiƙoƙinsu suka haramta shi saboda wancan hadisi. Anaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dhinabin min as-siba wa dhi mikhlabin min at-tayr, annabi ya hana cin dukkan wani dabba mai farauta, ma'abociyar fiƙoƙi da kuma tsuntsun farauta, ma'abocin ƙumba. To kamar irin su shaho, su abin nan hankaka da sauransu suna da fiƙoƙi da shi suke cafar abin farauta, wannan annabi ya haramta cin su. To suka dubi cewa shi ma dila yana da fiƙoƙi, saboda haka shi ma ya shiga cikin abin da aka haramta. Wasu kuma suka ce makaruhi ne, kamar Imam Malik, shi yana karhanta aklu zai kulli zinabin, ma shi yana karhanta shi, ya ce makaruhi ne, bai ce haramu ba ne, amma rashin barin cin nasa ya fi, kamar su magedo, yana ce makaruhi ne, ba ya ce haramun ne. wasu malamai kuma suka ce kamar shi Salab duk da yana da nap duk da yana da fika amma baya farauta da shi jila baya farauta da fika sa kamar yadda da Musa ko Zaki suke farauta da fikokin su cito sauraka shi sifar da take sa haramta dabba shine idan tana da fika kuma tana farauta da shine ma'anar siba din wato akwai sab'iyya tare da ita kuma akwai wannan dab din tana fika tana da fika kuma tana farauta da fikar so haka in ta zanto ba ta farauta abin farautar ta da wannan fikar to ko tana da ita ba za a haramta cin ta ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta ya halatta cin kura kura tana da fikoki amma ko ba ta farauta da fika galibi kura ta fi cin ma abinda aka wasu dabbobin suka ci suka bari wannan duk ya halatta a abin nan din su a ci saboda wasu suka ce shi cin naman adila wannan halal ne saboda zaman to rufikarsa ba ta farauta bace
to sai shi kuma ne yake cewa mallan idan Allah suwaye wadanda kasa ba za ta ci naman su ba idan sun mutu
to abinda nasi yazo akai sune annabawa sune nasi yazo akai domin wannan al'amari ne na gaibu ba sani za a yi ba to roba mata ake yi ba abinda yazo a cikin nasi shine annabi kamar yanda yazo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi maka ya salatin mu zai je gare ka bayan an binne ka jikinka ya zagwanye a cikin kasa wato kasa ta cinye jikinka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kusan cewa inna allaha harrama على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله يحرم تا وقسا تجي غنغر جكين انباوا با saboda haka annabawa Allah ya haramta gangar jikin su ga kasa ba ta ci ba to wannan nasi yazo akan su samun nasi akan annaba ba shike nuna cewa kuma ba za a iya samun wasu wanda su ba za a iya samun wannan a tare da su ba yana yiwa wani ya rasu dau lokaci da rasuwa kuma a samu jikin sa ba tare da an ga wani abu na zagwanyewar kasa a jikin sa ba amma su annabawa na an yi nasi akan su wannan kuma duk wani wanda zai samu kamar karama ce akwai karama ta waliyan Allah dukan ta mu'jiza ce ta annabawa dukan wani waliyin Allah da ya samu ta karama mu'jiza ce ta wani annabi daga cikin annabawan Allah zaka samu cewa annabi Ibrahim alayhis salam Allah ya sa shi wuta Allah abinda mutane sun jefa shi wuta Allah ya tsare shi ta zama masa sanyi mai aminci to a cikin wani al'umma akwai wanda aka jefa wuta shi ma Allah ya sa wutar nan ta zama masa sanyi mai aminci shine Abu Muslim al-Khawlani lokacin da Al-Aswad ibn Yazid al-Ansi wani wanda ya da'awar annabta a kasar Yaman bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya kamo shi ya ce sai ya shaida cewa shi manzon Allah ne shi kuma yake yarda da shi annabin Allah ne yasa aka rura wuta aka jefa shi amma kuma ya fito ba tare da ya kone ba to kaga wannan karama ce gare shi tunda ba annabi bane ba zaka ce mu'jiza ba amma kuma wannan mu'jiza ce ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin a dalilin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi ya samu wannan karama saboda za a iya binne wani shi ma daga cikin bayin Allah kuma a tono jikin sa ba tare da kasar ta ci shi ba wani a tsawon zaman da ya a cikin ta
to shi kuma ne ka ce mallan zai iya yin du'aul mas'ala bayan ya idar da ko kuma bayan ya gama du'aul ibada bayan sallar farilla
ita sallar gaba ɗaya du'aul ibada ce ita sallar gaba ɗaya addu'a ce ta bautar Allah subhanahu wataala a cikin ta zaka karanta fatiha a ciki akwai addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin a cikin ruku'u zaka yi tasbihi ko kuma zaka yi addu'a shi ba a cikin sujjada zaka yi addu'a duk wannan ibadar gaba ɗaya du'aul mas'ala du'aul ibada ce bautar Allah ne to kuma bayan ta ka gama kai tasbihi idan aka shar'anta na bayan sallah zaka yi kuma addu'a ta ka roki Allah bukatunka na yau da gobe bukatunka na duniya da bukatunka na lahira
to masu kallon mu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin na Rahma kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu babban malami a tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu dora a cikin shirin nan gaba kadan ku dakace mu. Yawa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma inda muke tare da shehi malamin mu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita. To malamin tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa yayi noma ne na gero kuma abin da zai fitar da zakaya kai buhu biyu. Sai ke tambaya shin zai iya sayarwa ya canja da taliya ko shinkafa domin sun fi saukin sarrafawa?
To wanda ya noma wani abu na amfanin gona a ciki ake so ya fada zakar ya fitar da zakar da wannan abin da ya noma kuma ya bawa mabukata haƙoƙin su daga cikin wannan abin da ya noma wa tu haqqahu yawm hasadihi ce ku bada haƙƙin sa ranar girban sa ranar lokacin da aka girbe. To a wannan lokaci zai iba ya bawa mabukata ba ruwan shi da ya sayar musu da abin da ya noma ya ce zai ba su ko kuɗi ko kuma ya canza musu da wani abu wanda ba haƙƙin sa bane. In ka bawa mutum shi wanda ka bawa din in ya ga ba shi yake bukata ba tunda dai shi wannan abin ne je gurin masu saya za su saya so ka ba ruwan ka da kai musu shi shigi ka ce wani ya fi saukin sarrafa bari ka sarrafa masa wani ba ya ci taliya ka sai taliya ka ba wani ka ba shi abin da shi ma sai dai je sayar. To kaga tun farko gara ka ba shi in baya bukata ya sayar ya saki ya sai abin da yake so zaka ba ka da damar kai wannan dan ba naka bane haƙƙin talakawan ne saboda suke da haƙƙi sai abin da suke so da kayan su.
To shi kuma wannan yake cewa shin ya inganta cewa fadin zamani ya lalace kuskure ne?
Kuskure ne Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin hadisin Abu Huraira Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ce yu'zini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadi al-amru uqallibu al-layla wa an-nahar. Allah subhanahu wataala cikin hadisi kudsi annabi ya ce Allah subhanahu wataala yana cewa dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani alhalin ni ne zamani al'amari duka a hannu na yake ne nake jujjuye dare da rana. Wannan hadisi yana nuna cewa baya da kyau mutum ya zagi zamani shi baya da wani abu da yake kawowa ko wani mai dadi ko mara dadi sai dai mutum shi karan kansa ya canza. In kaga abubuwa suna tafiya daidai mutanen da suke tare kake tare da su ne ko kai da kanka abubuwan ka gyara su in kaga sun lalace to mutum shi ya lalata al'amuran sa. Amma shi zamani yadda yake din nan lokacin da Allah ya halicce sammai da ƙasa haka yake rana ta hudu ta fadi ta hudu ta fadi ta hudu ta fadi wata ya zagaya cikin kwana 29 ko 30 ya sake dawowa wannan shine abin da aka sani tun halittar sammai da ƙasa bai canza ba. Saboda dan adam shi yake cancanzawa shi yake cancanza amma zamani kawai juyawa ce yake ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa zamani ya juya sadarar zaman ka ya hatihi yawma khalaqa samawati wal ard zamani ya juya kamar yanda yake lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa. Saboda shi baya canzawa kai dan adam kai kake canzawa ka zo da abu mai kyau ko ka zo da abu mara kyau saka in ka canza ka ga abin da ba mai kyau ba to kakka zargi zamani kakka zarge shi kakka soke shi ka zargi kanka domin kai ka zo da abin da ya yi maka ba dadi ba shine Allah yake cewa innallaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba ya canza abin da ke tare da mutane har sai sun canza kawunan su karan kansu. Na'am.
To sai wannan yake cewa idan mutum ya bar bismillah lokacin fara alwala da gangan ya matsayin wannan alwalar tasa?
So bismillah ba wajibi bace da mutum ya ce bismillah. Abin da yake wajibi shine niyya wato lokacin da mutum ya sa ruwa a gaba zai alwala ya san me zai yi ya kudurci cewa alwala ce zai yi da zai bauta Allah da ita wannan shine yake wajibi. Amma fadar bismillah wannan ba wajibi bane. In mutum ya fada to yayi abin da yake mai kyau lalla san ko bai fara shi da sunan Allah amma in bai fada ba to bai laifi ba babu wanda ya fadi wajibcin wannan daga ciki sai wasu daga cikin malamai amma jumhur mafi yawancin malamai ba su wajibta wannan ba da Imam Ahmad Ibn Hazm su suka wajibta fadar bismillah amma sauran limamai na mazhabobi duka ba su wajibta wannan ba kuma wannan shine rajihi hadisin da yake cewa la wudu'a liman lam yuzkar ismullahi alayh, hadisi ne da an yi maganganu a kansa, amma dai wasu sun ce hadisi ne hasan, sun hassana shi cewa hadisi ne hasan. To koda shi ma'anarsa kamar yadda Rabi'a ibn Abi Abdurrahman yake cewa ma'anarsa shine niyya, wato in ka zo wanka ko ka zo abin nan ka halarci a zuciyarka cewa wannan abin da za ka yi wani abu ne na ibada. Wannan shi suka fassara hadisin da cewa niyya ake nufi, ba wai ana nufin dole sai ka ce bismillah sannan a lokaka ta yi ba.
To sai wannan take cewa mallam mace ce ta gama al'ada da ta gama sai ta yi wanka, to bayan wankan da kwana ɗaya kuma sai ta ga jirwayen jinin, sai ta ci gaba da sallarta ba tare da ta sake wanka ba. Ta ce yanzu misalin wata ɗaya kenan, shin duk sallar da ta yi sai ta sake?
Idan ba ta san hukunci ba, tana zaton babu komai, sai ta yi hakan shi kenan, sai ta gyara nan gaba. Amma in ta san hukunci da gangan ta yi, to kaga ta yi sallah ba daidai ba, ta yi laifi a nan, ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala laifi, yana buƙatar ta tuba ta koma ga Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan laifin da ta yi na yin sallah ba tare da tsarki ba. Don wanda jini ta ya dawo, to shi kenan abin nan karin da yake tare da ita ya dawo, dole in tana buƙatar ta yi ibada dole sai ta yi wanka, sannan ibada ta za ta karɓo. In kuma ba ruwa, ibada ta zama wajibi a kanta a lokacin, sai ta yi tayammum. Amma in ta san abin ta yi, to ta yi laifi. In ba ta sani ba, rashin sani ne ita a jahilci ta cewa ai kaɗan ne ba komai, to wannan sai a karantar da ita ta san cewa duk sanda jini ya dawo mutum ko kaɗan ne, to dole sai a sake wanka, daga nan kuma sai ta yi ƙoƙarin gyara abin da yake gaba.
To sai wannan yake cewa mallam dangane da kissar Annabi Ibrahim alayhi salam, inda ya umarci Annabi Isma'il da ya saki matarsa saboda tona asirin gidansa da take. Sai yake cewa mallam idan ta tabbata matar mutum tana da irin wannan halin, shin wajibi ne shi ma ya sake ta kenan?
Maganar wajibi ba ta taso ba, ba wai wajibi ba ne, don mutum mace tana maka wani abin da ba daidai ba dole ka sake ta. Kai dai ya rage naka, in kaga cewa zaka iya zama da ita haka shikenan. In kuma kaga cewa a'a macen da take da wannan hali kai ba za ka iya hakuri ba, ba za ka iya zama da ita ba, ya halatta ka sake ta. Annabi Ibrahim alayhi salam ya umarci ɗansa Isma'il cewa ya canza mata saboda ganin yadda take zama ba mai godiyar Allah ba, tare da cewa ba wai sun rasa ba ne, amma dai kuma daga ganin baƙo ba ki san waye ba, ki shiga gaya masa cewa gashi kuna cikin halin wahala da sauransu. To kaga wannan mace ce wacce ba in kai yafa da ita ba za ta ba yanta tarbiya masu kyau ba, to kai ba shi shawara cewa ne rabu da ita. To kowa ma ya ga irin wannan tare da matarsa, ya ga kuma zai iya hakuri ba, kuma za ta gyara ba, to ana iya rabuwa da ita. Amma cewa wajibi, wannan ba wajibi ba ne. In ka ce wajibi, ma'ana in bai yi hakan ba ya yi laifi, wanda kuma ba haka ba ne.
To sai shi kuma ne yake cewa mallam dogaro da hadisin da ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabin da aka wakilta wajen karɓar zakacin kyautar da aka yi masa. Shin ya dace ko mutum masallaci su ci ko su raba tsakanin su kyautar da wani wa ƴan kwamitin?
Akwai bambanci tsakanin wancan hadisi na Ibn Lutbiya da Annabi ya aika shi ya je tattaro zakkar mutane, da ya je sai ya zo da kashi biyu ya ce wannan na zakkan ne da suka bashi, wannan kuma nashi ne aka bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya hana ka zauna gidanku a kawo a baka? Annabi ya kwace ya hada shi da dukiyar al'umma. Wannan aiki ne aka sa shi, kuma akan aikin nan ana biyan shi, wato akan aikin nan za a biya shi. Sune wal amilina alaiha, da Allah ya ce duk abinda aka tara na zakka, waɗanda aka sa suka yi aikin tattara zakka ko lissafi ko karkasawa ko rabawa, duk ana iya daukan wani abu cikin zakka a basu ba tare da an duba suna da shi ko ba su da shi ba. So sun cancanci a basu wani abu da cikin zakka saboda wannan ɗawainiyar da suka yi mata kawai, ba talaucinsu ake duba ba. Ko da ya fi kowa kuɗi, amma yana cikin al'amilin alaiha, to ya halatta don an bashi wani abu daga cikin zakka. Saboda akwai kasansu da Allah ya ce a basu. Sannan abu na biyu, shi wanda za a tura ya karɓo zakka wani ne wanda dole sai ya zanto mai amana, mai gaskiya, ta yadda in ya je za a yi lissafin gaskiya, ko ba za a wato saye shi ba, ko a bashi cin hanci, ya zo wajen lissafi a rage wani abu ya karɓo zakkar kaɗan, ko karbo in dabbobi ne karbo marasa kyau kanjamamu da sun kusa mutuwa a bashi shi ya dauki karbo to in ya zanto za a rika bashi wani abu na kyautatawa to tabbas in yaje shi ba zai kokarin kyautata musu ta hanyar inda za su boye wani abu zai iya kauda kai saboda shi ma suna kyautata masa to wannan shine aka hana wannan hadiyatul ummal shine ake cewa hadiyatul ummal mutanen da aka ba su aiki na jama'a suna kula da wani aiki ana ba su kyauta za su rika kauda kai to sai aka haramta musu cin wannan kyautar to shine wannan matsalar Ibn Latibiya amma galibi donation na masallaci galibi kyauta ce ake zuwa bayar ba wani haƙƙi ne na mutane aka ce ka je ka karbo ba bare ya ce in kana ana cewa gana ka gana haƙƙin to takila zaka ki karbo haƙƙin mutane duk wanda kaga an ce dan committee masallaci ne ba ya da iko ya zo ya ce masu kuɗin unguwa dole ku fito da haƙƙin masallaci sai dai kawai in sun bashi ya karba ya tara to in kaga buƙatar sa ce to ga wannan ka sa a susu masallaci wannan kuma naka ne babu laifi dan ya karba wannan ba laifi ba akwai bambanci tsakanin wancan da Ibn Latibiya da kuma wannan
to sai wannan yake cewa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabon sa shin ba kwa so ku zama ɗaya bisa uku na ƴan aljanna shin hadisin yana nufin iya sahabbai ne kai ko kuwa al'umma baki ɗaya
in ya zama iya sahabbai ne ai mun kade iya sahabbai a wancan lokacin duka sahabbai in ka tara su duka kure lissafin ka baka ce sun yi waliyar ɗaya ba duka gaba ɗaya ka kure lissafin ka sahabbai da ballantana ma ba za su ba su doshi wannan ba ko kadan an ce mutanen da suka yi hajji da Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa akwai wanda suka zo daga wasu garuruwa daga wasu ƙauyuka ba wuce 100 ba to kaga in ka ce ma duk ka kara ba ka wuce miliyan 1 ba to a ce a cikin ƴan aljanna al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama kaso 1 shine miliyan 1 kaso abinnan kaso uku abinnan kaso cikin al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaso 1 shine miliyan 1 sune sahabbai kaso 2 shine miliyan 2 sune kawai ƴan aljanna kaga wannan an riga an ciki duka gurin ya riga ya cika babu yanzu haka ana maganar al'ummar musulmi ta kai miliyan 2 ana cewa ta kai trillion ma kaga al'umma in ta kai miliyan 2 a yanzu wanda suke da rai ba ana maganar waɗanda da aka yi a shekaru da suka wuce sama da shekara 2000 da wani abu ba to in ka hada su miliyoyi ne to a ce kuma sahabbai su ne kaso 1 bisa 3 ma'ana sauran kaga ashe ba za a samu ƴan aljannar da yawa ba al'ummar annabi yana magana al'ummarsa tun daga wannan lokaci har zuwa tashin alkiyama saboda haka ƴan al'ummarsa za su zama in aka dauki duka wanda zai shiga aljanna tun kafuwar duniya har zuwa ƙarshen abin nan to za mu dauki kashi 1 bisa 3 kaga babu shakka wannan adadi yana da yawa kwarai da gaske
to sai wani yake cewa mallam akwai wani kanin mahaifiyarsa yana bashi kuɗi kamar 50,000 ya ce ayi waina ai sadaka na kwana 10 to yace wani lokacin akan samu ragin kuɗin sai ya canji kasancewa yana cikin mabukata shin ya halatta yayi bukatar sa da canjin tunda kuɗin dama na sadaka ne
idan ba yawa idan abin da ya dan rage ba yawa wasu 50,000 sun samu canjin 2,000, 1,000 wannan babu laifi dan shi ma yayi amfani da shi amma in ya zanto zai rage da yawa a baka 50,000, 5,000, 10,000 ta rabu kaga wannan ya cika ya sake ƙara wannan abun domin mabukatun da ake bawa su karu dan kai zan kai san kai amma in dan abu ne kankari wanda ba taka kara kariya ba kana da bukata wannan babu komai
to ne yake cewa shi mallam har yanzu akwai ahlul kitabi
na'am ahlul kitabi ga sunan su ne kristoci da yahudawa duk wanda yake rike da addinin Annabi Musa alayhi salam ko yake rike da addinin Annabi Isa alayhi salam duk da an caccanza addinan ba wai yadda Annabi Musa ya zo da addinin haka yake har yanzu ba yadda Annabi Isa ya zo da addinin haka ne yake har yanzu ba duk da wannan canjin da aka samu ba zai fitar da su daga ahlul kitabi ba a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ahlul kitabi kristoci suna da aqidar cewa Allah uku ne ba wai daga baya ne aka kirkiro wannan ta aqidar Allah uku ne ta gabaci zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka alqur'ani ahlul kitabi yake cewa wasu ahlul kitabi kuma yadda wasu suke cewa ahlul kitabi wai sai wanda yake ba isra'i wato daga cikin banu isra'ila shine zai zama ahlul kitabi saboda Allah ya ce wa rasulan ila bani isra'il acha Annabi Isa Allah ya aiko shi zuwa ga banu Isra'ila suka ce to duk wanda ba banu Isra'ila ba zai ci sunan ahlul kitabi ba suka ce dan haka mu ma namu nan duk ba ahlul kitabi bane to wannan shi ba kuskure ne nasara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka kirawo su nasara kuma mu amalce su a matsayin nasara nasara bani taglib bani taglib kabila ce ta larabawa larabawa ne ba banu isra'ila bane amma da yake sun rungume addinin kristanci ake ce da su nasara nabi kuma yayi magana da su a wannan matsayin na nasara a suratu ali imran da Allah subhanahu wataala yayi magana annabi Isa aka ce ma in basu yadda ba Allah ya ce fa iman hajjaka fi ba'di ma ja'aka fa qul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al na'latallahi 'ala al-kadhibin wannan ayar tana magana ne akan su wannan nasaran banna bani taglib domin su ne suka zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam da ce to basu yadda da abinda ake ce musu cewa annabi Isa inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون بس يدد wannan ba to su zo ayi mubahala to kaga an mu'amalance su a matsayin nasara duk da cewa kuma larabawa ne ba su ne banu isra'ila ba saboda haka wannan hujjar su cewa ai ahlul kitab inda bai zama ba isra'ili ba to bazai zama ahlul kitab ba wannan ba gaskiya bane
to sai wani yake cewa malam menene hukuncin sayar da jini kamar yadda ake a wasu asibitoci a yanzu
ijma'in malamai ne duka baya halatta a sayar da jini sayar da jini haramun ne a bisa dukkan kauli na kowane malami cikin kowace mazhaba ana tabarru'i ba laifi a taimaka da jini wato wanda yake buƙatar jini a ɗauka a taimaka masa amma mutum ya je ya ba da jininsa don a saya to haramun wannan kuɗin da ya ce kuɗi ne na haramun baya halatta nabi sallallahu alaihi wasallam naha an samanid dami akwai hadisi nabi ya hana karɓar kuɗin jini ya karɓi kuɗi saboda ya ba da jininsa wannan haramun ne idan mutum shi ke da buƙata kuma ya zanto ba ta inda zai samu sai ta hanyar saya babu laifi ya sayi jinin shi da saboda buƙatarsa an kai shi asibiti babu masu taimaka masa aka ce sai ya saya to wannan ba laifi ya sa kuɗinsa ya saya amma shi ya bayar ya ce a ba shi kuɗi wannan haramun ne
to sai ne ke cewa menene hukuncin auren wanda ya auren nan da kuɗin caca
auren sa yana nan cacarsa kuma laifin cacarsa shi ba yana nan aure ba shi da alaka da wato kasancewar sadakin na halal ne ko na haram ne akwai sadakin da zai zama na haram ne mutum ya aure da shi dukkan rukunin aure sun cika sadakin kuma na haram ne zai ce to anan aurenka yana nan amma kuma wannan sadaki bai ka bayar bai halatta a gare ka ba ita da aka bawa ya halatta ta ci da ta san ma na me yace samu to kuma shi wajibi ne mai da kuɗin in wani na wani ne ya kwato in kuma ta hanyar caca ne to ya kamata ya tuba shi kuɗin da aka samu ta haram in sha faɗa iri biyu ne akwai haramun da yake li zatihi akwai kuma haramun li ghairi akwai abin da yake haramta saboda shi zatin abin haramun ne ko kuma saboda wani dalili yake haramta akwai haramun da yake na haƙƙin wani ne wato kamar kuɗi ne gashi mutum ya kwata gurin wani ko ya sata kaga shi karan sanarsa kuɗin ai halal ne amma kuma kasancewar na wani ne ya haramta shi ba daidai da haramun li zatihi kamar a ce mushe kamar a ce alhanzir kamar a ce giya kaga shi zatin abin ne haramun ba wai wani abu ne ya sa shi ya haramta ba a shi kansa haramun ne to mutum misali ya zanto yana sana'a da take ta haramun ce misali mutum ya zanto yana caca ko yana sayar da giya ko yana sayar da alade kuɗin da ya samu nashi ne amma kuma ya same shi ta hanyar haram to wannan sai a ce ya tuba ba a cewa kuɗin da ya samu da wannan hanyar duk sai ya bayar da su sadaka ko sai ya rabu da su a'a ya tuba ya daina wannan sana'ar shine abin da yake kansa in kuma sata yayi na wasu ya karba in yace ya tuba sai ya ce to a bayar musu da dukiyar su da ka karba anan ba za ka ci ka tuba shikenan ka cinye abin da ka sata ba a ce sai kai kokari duk wanda ka san kai wa sata ka bayar masa da kuɗin sa in baka sani ba kuma kai kokari kai musu ayyukan alkhairi da kuɗin dan su samu ladan sa
to sai wanda yake cewa mahaifin su ne mallan ya kai shekara 80 kuma ya kamu da ciwon ulsa har ta kai azumin Ramadan na bara bai samu yayi ba kuma yanzu haka ba zai iya yin azumi ba yake cewa za su iya ciyar masa ne maimakon azumin idan za su iya ciyarwa yaya waɗanne hanyoyi za su bi wajen ciyar masa din
duk wanda yake mara lafiya kuma rashin lafiyar da aka fitar da rai cewa ba zai samu waraka ba idan to abin nan marad ne muzmin ya riga ya shiga jikinsa ya zama critical ba zai warke ba to wannan yana iya ciyarwa a madadin kowace rana ya ciyar da miskini daya kowace rana ya ciyar da miskini daya ko kwana 30 zai ciyar da miskini 30 ciyarwar nan kai bayar da ko ne ka bada modu biyu wato rabin sa'i ko kuma kai abincin da zaka ba wa mutum ya zauna ya ci koshi aka ba wa kowane mutum sau daya a yini ya ci koshi an ciyar da mutum daya saboda haka ana iya ciyar da mutanen duka ana iya yin wato abin nan kullun a ciyar yau gobe ciyar jibi a ciyar ana iya kuma ciyarwa gaba ɗayan ana da hali wanda duk ya halatta
to ne yake cewa mallam akwai wani lokaci da yafi soyuwa domin aiwatar da istikhara ko dai duk lokacin da mutum ya tashi zai iya yi
to istikhara ana yin ta ne bayan sallar nafila aga zaka yi ta ne bayan kai raka'a biyu ta sallar nafila akwai lokacin da ake hana nafila kaga ba zaka yi istikhara a daidai lokacin ba saboda a lokacin ba damar ka yi nafila kamar bayan sallar asuba kamar lokacin da rana take tsaka kaga duk lokacin ba za ka yi nafila ba don kaga ba za ka yi istikhara a lokacin ba amma bayan ga wannan kuma duk sanda ka iya yin nafila za ka yi istikhara akwai lokacin da aka istikhara addu'a ce kake yi ka ba wa Allah zabi in ka yi su a lokacin da suke na falala lokacin da ake karbar addu'a kamar misali sulusul akhir min al-layl wato sulusun karshe na dare kaga lokaci ne da ake karbar addu'a a daidai wannan lokaci kaga in kai a wannan lokaci zaka samu akwai abin da ka samu falalar wannan abin din ko kana azumi kai a cikin bayan ga azumi a bakin ka kai kuma istikhara duk wannan yana taimaka ko kana matafi kai istikhara a cikin halin tafiya shi ba duk wannan abu ne wanda zai taimaka wajen karbar addu'a amma ba ta da wani lokaci da aka ce wannan lokacin yafi dacewa da istikhara ko wani lokaci ma mutum zai iya yin nafila raka'a biyu to zai iya yin istikhara a bayan sa
tumala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0415 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook tamar da shehi malami namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh